بالله، بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yau Allah ya kawo mu don ci gaba da karatu da muke a wannan littafin mai albarka, wato littafin Al-Ahadi na babban malami Abdulrahman Al-Ahadi, Allah shi masa rahama. yau da izinin Allah da yaddan shi za mu tashi babin faslun fil haid, wato fasali da yake magana akan abin da ya shafi haida. satin da ya wuce mun dan yi bayani a takaice akan abin da ya shafi haida, mun ji inda malamai suka ittifaki a kan shi da wanda kuma wasu suke ganin akwai saɓani. yau in Allah ya yarda za mu shiga cikin babin kai tsaye. haka ya ce, wa nisa'u, mata a cikin haida sun kasu kashi kaman haka. ya ce, mubtadi'atun, akwai wacce yanzu ta fara, akwai wam'utadatun, akwai kuma wacce ita ta riga ta saba cinta, wal hami, akwai kuma mai ci. ya ce, wa aktaru wal mubtadi'atu, wacce ta fara, aktaruha ar 15 yawman, wacce ta fara mafi tsawon kwanakin hailanta shine kwana 15. wal mu'tadat, wacce ta fara, adatuha adanta, fa in tamada bi haddam, idan jini ya wuce mata, zadat 3 ayyami, sai ta ƙara kwana 3, malam tujawus 15 yawman, amma matuƙan bai wuce kwana 15 ba. wani hamil, ita kuma mai ciki fa, ba da 3 ashhur, wato bayan samun cikinta da wata 3, ya ce tana yin haila 15 yawman, tsawon kwana 15, wani hawiha da makamancin shi. wa ba'da 6 ashhur bayan wata 6 kuma, ya ce 20 yawman, za ta yi haila har tsawon kwana 20, wani hawiha da makamancinta. fa in taqatta'at damu, idan jinin ya yanki, lafatat ayyamuhu hatta tukmil adatuha, wato ta ƙara kwanakin har ta haɗa kwanakin da wanda ya yanke da wanda ya daɗin har sai ta cika al'adanta. wannan shine a takaice abin da malam ya kawo a daidai nan gurin kafin ya shiga abin da zai halasta ga mai haila. in mun duba kamar yadda muka yi magana a satin da ya wuce cewa mai ciki tana haila ko ba ta yi, magana da mafi inganci in mace ta ga jini ko tana da ciki ko tana shayarwa, in dai jinin irin hailanta ne, to haila ne kawai. wannan shine abin da Muhammad bin Salih Usaini ya tabbatar a cikin littafin shi Ar-Risala fi Jima'i Tabi'iyya lin Nisa. ko da yaushe mace ta ga jini ya fito ta gabanta, to ta ɗauke shi a matsayin haila ne, sai dai in ya bayyana mata ba haila ba. ya ce, asali ga mata in jini ya fito ba tare da haihuwa ba tare da wani ciwo ba haila ne, sai dai in wani dalili ya zo ya tabbatar da cewa ba haila ba ne, shi ne za ta ɗauka ba a matsayin haila ba. to wacce yanzu ta fara, abinda malamanmu na malikiya suka fi a kan shi shine cewa tana iya yin haila ne daga ranar da ta fara tsawon zuwa kwana 15. in ya wuce kwana 15 suna ganin ya tashi a haila ya koma ci. wannan shine fahimtar malamanmu na malikiya, kuma da yawa daga cikin malamai abin da suke da fahimta kina. ni dai a cikin wannan littafin da na yi ishara yanzu na Muhammad bin Salih Usaini, yana ganin fahimtar Imamu Ahmad da yake ganin cewa haila bai da karanci bai da yawanci kuma. saboda ya ce ayoyin Alkur'ani gaba ɗaya da hadisan manzon Allah SAW ba su faɗi yawan adadin haila ba. inda wasu daga cikin kamar mazhaban Abu Hanifa su suna ganin cewa haila ma kwana 6 ne ko 7. in ya wuce wannan ya zama jammul fasad, ma'ana jin istihada. mu malikiya malamanmu suke ganin cewa a'a yakan kai har kwana 15. shi dalilin da ya kafa hujja, wanda kuma ya ce shi ne abin da Shehul Islam ya taimaka a cikin fatawa, a cikin majmu'ul fatawa, cewa haila bai da yawa ta sama bai da yawa ta kasa ya kawo maganar Imam Malik ya ce haila tana iya karancin shi ko da kudaden wannan haila ne sannan yakan wuce kwana 15 har ya kai wata daya ma yace sai dai in ya tashi al'adar shi na haila sai ya koma matsayin shi yace kuma wannan shine fahimtar da shehu Islam ya bada taimako a kan shi dalili na farko yace shine ayan alqur'ani da yake fa yas'alunaka 'anil mahi qul huwa adab fa atazulun nisaa fi mahi kaga wannan yana magana akan kawai me haila kazanta ne ku sanci mata a lokacin da suke cin haila to me mahallin shahidin shi yace fa idza ta dakarna fa atuhunna min haythu amarakumullah idan sun yi tsarki ku zo musu inda Allah ya umarce ku yace kaga ba a faɗi kwanaki ba kawai an allaka shi da lokacin da suka samu tsarki kenan yace to kace kwana 15 ko kwana 6 ko 7 yace babu dalili a kan shi yace sannan Aisha lokacin da suka zo za su shiga aikin haji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zuwa wani guri yanka Asma'u sai ta haifi Muhammad ita kuma sai haila ya zo mata manzon Allah na zuwa sai ganta suna kuka sai ce me yasa ne sai ce haila ne zo sai ce ai ba abun kuka bane ki harama da aikin haji ki aikata komai da masu aikin haji suke aikatawa sai dai ba za ki dawa ki ba yace daga nan har zuwa lokacin da za ki ga tsarki yace to cewa da manzon Allah ya har zuwa lokacin da za ki ga tsarki yace shi ma zai nuna cewa ga iya kwanakin da za ki bayan shi akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake gaya ma Ummu Salma take tambaya game da abin da ya shafi istihara yace jini kai na haila yace mata a ta zauna har zuwa lokacin da take ganin harkin ka Ummu Salma ne wata daga cikin mata da zo take tambayar ta ita kuma da manzon Allah ya ji take tambayar shi me ya shafi kwanakin yace a ta zauna har zuwa lokacin da za ta ga tsarkin ta yace kaga shi ma ne wannan manzo Allah bai allaka shi da wani lokaci ba kawai ya allaka shi da lokacin sarki wannan gaskiya shine fahimtar Imam Ahmad da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah game da abin da ya shafi haida mu kuma malamu na malikiya abin da suke kafa hujja da shi sun ce al'ada na matan zamanin manzo Allah zuwa baya da abin da Imam Malik ya samu mutanen Madina na kan shi ne cewa hailan matan wannan lokacin bai wuce kwana 15 yace to yana ganin da sauran tambayoyi da yayi malaman daliban shi kamar su Ibn Qasim wanda suke Misra nan muna wajejan Maghrib kenan da wasu ashab wanda suke wajejan Sham da Syria din nan duk tambayoyin da ya musu suka ce su a garin su mata ba sa wuce kwana 15 da wannan ne malamai suke ganin cewa su kuma to hailan mata bai wuce kwana 15 in ya wuce kwana 15 yawanci yakan canja daga yadda yake ne ya zama jimmul fasadi shi kuma su Imam Abu Hanifa da suke ganin cewa haila kwana 10 kwana 7 ne ko kwana 6 dalilin su shine wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo ta ce wa manzon Allah ni ina jinin istihada ba na ganin tsarki malamai suka ce ta yi istihada tsawon shekara 7 tana ji ba ta ganin tsarki kwata-kwata shine ta zo take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za ka yi gaba da al'amarin sallanta shine sai manzon Allah yake ce mata to ki riga kwana 6 ko kwana 7 na kwanakin hailan ki a wata in sun zo sai ki kame da gabarin sallah da azumi da rashin saduwa da miji in sun wuce sai ki wanka ki gaba da yin sallan ki da ibadunki to shi yasa suke ganin cewa wannan kwana 7 ne ko 6 amma malamai suka ce a wannan labari ne manzon Allah yake bata cewa idan hailan ta yana kwana 6 ne ko 7 to ta kame daga wannan amma bai nuna adadin shi ba wallahi ta'ala alam wannan gaskiya shine dan takaitaccen sabanin da malamai suke da shi akan abin da ya shafi jinin haila kuma kowanne da bayanin shi amma gaskiya abin da ni na fi gamsuwa da shi da maganganun malamai shine maganar da Muhammad bin Salim Sulaiman da yayi a cikin wannan risala din nashi risala fi dima'i tabi'iyya min nisa risala ce guda ɗaya wanda yake akan abin da ya shafi jinin mata yace duk lokacin da mace ta ga jini ya fito ta gabanta ba tare da ciwo ba tare da haihuwa ba kuma ya zuwa irin al'adanta yanda take yin shi to ta dauke shi a matsayin haila ne kawai wannan gaskiya shine fato wanda tafi a dauke ta a bawo mata su amfani da shi saboda yana da al'ada yana da alaka da addinin su kai sai duk lokacin da mace take haila ba ta sallah ba ta azumi ba ta ba wasu abubuwa na ibada a ciki dan manzon Allah ya siffanta da nukusani shine ce shin ba ku gani idan tana haila ba ta sallah ba ta azumi ba ta kaza idan dinga lissafoci to wannan shine karancin addinin na mata kaga a dauki wannan akai musu ina ganin ya ci zama ga cikin alheri a cikin Allah shi taimake shi yace ita kuma wacce ta saba malamin malikiya suka ce ta ƙara kwana uku amma matukan ƙarin kwana ukun nan ba zai wuce mata kwana 15 ba ma'ana tana yin haila kwana 7 sai jinin ya wuce bai tsaya ba suka ce to ta ƙara kwana uku kwana ukun nan za ta saurare shi ne ta gani cewa zai dauke ko ba zai dauke ba to a ƙarin kwana ukun nan ma hatta anan malamin mu na malikiya wasu sun danka su wasu suka ce a kwana ukun kawai za ta yi ƙari in ya dauke shikenan in bai dauke ba ma ta yi wanka ta zama cikin mai istihara a daga nan wasu suka ce a za ta ƙara kwana uku ne har sai ya kai kwana 15 in ya wuce kwana 15 to shikenan sai ta tsaya ta zama mai istihara ma'ana tana yin jinin ta kwana 7 da jini ya zo sai ta ƙara kwana 3 in bai dauke ba sai ta ƙara kwana 13 in bai dauke ba sai ta ƙara kwana 2 shi kuma su kuma wancan suka ce in tana yin kwana 7 jinin bai dauke ba to sai ta ƙara kwana 3 in ya dauke shikenan in bai dauke ba to sai ta wanka ta ci gaba da ibadarta ta zaune da sahara amma ko a malikin maganar da ta karfi shine ƙarin kwana uku din nan da za ta yi har sai ya kai kwana 15 wannan shine fatawoyin da malamai da yawa suka taimaka mu a cikin mazhaban tamu ta malikiya shine ce malam tajawuz hamsatu ashara yawmi to idan tana yin kwana 14 ne fa ko 13 sai bai dauke ba suka ce to kwana 2 za ta ƙara in 13 take in sha hudu take yi kuma kwana ɗaya za ka ƙara wallahu ta'ala a'ala sai ce wani hali ita kuma mai ciki ya ce bayan wata uku in mace ya ce yawanci mace mai ciki ko da tana al'ada in tana ciki to farko-farkon ciki za ga al'adan ya ɗauki amma in ya kai wata uku takan iya yin al'ada to al'adan nata yakan wuce kwana 15 shi ne suka ce to za ta yi tun daga ranar da ta fara za ta fara ƙirga har sai ya kai kwana 15 in bai dauke ba suka ce to ta ƙara kwana 5 nan bai dai kawo ba amma a sauran littafin malamu na malikiya ya kawo cewa za ta ƙara kwana 5 ne a kwana 5 ɗin nan ya zama kwana 20 kenan in ya dauke fa ni'ima ke wanka ta ci gaba da ibadunta in bai dauke ba kuma fa ya ce to shikenan za ta yi wanka ta ci gaba da ibadunta ya zama tamkul fasad ya tashi a jinin haila to in kuma cikin ya wuce kwana wata uku ne ya kai kwa wata 6 fa yace to shi kuma za ka iya yin jini tun daga kwanan farko har zuwa kwana 20 shi ma yace to idan kuma kwana 20 din nan bai dauke ba to ita kuma kwana 5 za ta ƙara sai zama kwana 25 to a kwana 25 din nan in ya dauke fa ni'ima in bai dauke ba sai za ta yi wanka ta ci gaba da ibadunta ya zama da mulfasar kun ga ashe hatta mu a masabar tamu ta malikiya ma tana ganin ashe mace ma takan iya yin al'ada ce da kwana 15 tun daga shi sun ba ni ciki wannan hukunci ko to kaga ashe ba jami'i bane a mu Allah ya shige miki sai ce in taqaddaa dam idan jinin yana zuwa ya dauke ya dawo ya dauke ya dawo kuma fa ya za ta yi shi ne ce lafat lafaqat ayyamu to za ta hada kwanakin nata ma'ana ce kwana uku sai jini ya zo ya dauke mata can bayan kwana uku sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadanta can bayan wasu ɗan kwanaki amma suka ce matukan in bai kai kwana 15 ba da daukewar nashi to in ya zo lafaqat ayyamu za ta hada su da wannan wanda ya dawo na biyu to wancan sai ta kirgan kwanakin ta dashi sai kwana biyu yanzu tana haila sai ya dauki sai ta yi kwana 5 tana ci gaba da ibadanta sai ya dawo to sai ta karga yanzu kwana 2 ga kwana 1 kwana 3 ce a haka har sai ya kai al'adarta yawan kwanakin da take yi adatuha hatta tukmila adata har har sai ta kai yawan al'adar da take shi ma a wannan kwanakin da yake da tsallakewa ta kirga in ya wuce kwana 15 sai wanka ta zama mai dambul fasad in bai wuce ba kuma to ta ci gaba da kirgawa dai a haka ina nan a matsayin ailanta wannan shine kadan daga cikin bayanin waɗannan abubuwan da muka yi muka karanta a yanzu mallam yace wala jilil ha'il salatu wala tawafu wala masu mushafi wala duhulil masjid sai halatta da mai haila salatu ke sallah wala tawafu ko ce tawafi wala masu mushafi ko ta dauki alqur'ani wala duhulil masjid ko ta shiga masallaci wa alaiha qada'u sawm amma mace mai haila tana rama azumi dunar sala amma ba ta rama sallah wa qira'atuha ja'izu karatunta kuma ya halasta wala yilil zawjaha furuj farjaha bai halasta ga mijinta ya sadu da ita ta gabanta wala ma baina surrataha wa rukbatayha kuma bai halasta ga mijinta ya taba tsakanin cibinta da gwiwarta hatta tattafila haske gwiwarka wannan shine karkan babu amma ga bayani a takaici wala yilil kha'ir salati sai halatta ga mai haila ke sallah mun ji hadisi a baya wanda manzo Allah ya ce yana daga cikin abin da ke rage mata addini cewa ba ka gani in kana haila ba ta sallah ka kai tsaye cewa mai haila ba ta sallah wala tawafu tawafi ma da wala sawm da wani tawafa ba haka nan azumi azumi ma mai ce mai haila ba ta yin azumi saboda shi ma dai a cikin wannan hadisi manzo Allah ya ƙara na guda biyu ya ce ba ta sallah ba ta azumi yace wannan na kasace da aiki to amma za ta rama azumi haka mallam yace kuma wannan shine magana mafi inganci saboda wata mata ta zo ta tambaya Aisha Allah shi kara mata yadda cewa me yasa masu haila suke rama azumi amma ba ta rama sallah sai Aisha ta ce mata ke kina yar garin Haura'a ne garin Haura'a wani gari ne wanda Hawarijawa suka je suka zauna a garin shi kuma Hawarijawa an san su da tsanantawa a cikin addini komai addinin su tsanantawa ne a cikin shi har ma suke umurtan macen da sai haila ta rama sallah shi ne Aisha ta ce ke daga garin kije ma'ana ta zo ni jayayya ne ko ko tambaya ta zo ni ko kishi a ita tambaya ko ita zo ni shi ne Aisha ce to haka mu yake faruwa da su ma'ana mu ma haka muke yin haila amma sai a umurce mu da muramar azumi ba umurtan mu da muramar sallah ma'ana manzo Allah haka yake umurtan su surama azumi kada surama sallah kaga wannan ainihin mai gidan ne yake ba da wannan umarnin baka da cewa akan shi wala tawafu baka yin tawafi mun ji hadisin Aisha wanda haila ya same ta ko lokacin da za su je aikin haji manzo Allah ya ce ta aikata komai na aikin haji an baka da tawafi kaga ashe tawafi kai tsaye ne haila baka yin shi wala masu mushaf ba za ta dauki mushaf na alqur'ani ba wannan akwai maganganu masu dama duk da dalilin da malamai suke kafa hujja da shi mu malaman gaskiya bai sai ba saboda suna cewa na layi masahu illal mubakhar babu mai shafan shi sai masu sarki amma gaskiya fassara mafi inganci a wannan ayan shine cewa laubil mahfuz ake nufi ba alqur'ani ba amma an ka dauki alqur'ani ne shikenan akwai wanda suka fassara shi akan haka amma gaskiya magana mafi inganci layi masahu illal mubakhar sunan ana nufin lauhin mahfuz ne kamar da inda Ibn Jarir Tabari ya kawo a cikin Shaykhul Mufassir ya kawo a cikin littafin shi amma nan an san yi wasu maganganu da dama a ƙarƙashin daukan musafi na alqur'ani can baya mun ji cewa ba za ka dauka ba sai in ya zama ce wanda bai da tsarki ba zai dauki musafi na alqur'ani sai in malami ne ko kuma wanda yake koyo ko kuma wani tuzuki daga cikin shi su suka ce nan duka suna yi ga wanda bai da tsarki ne banda bai da tsarki na alilani amma wanda bai da tsarkin haila suka ce ba zai dauki alqur'anin ba kwata-kwata ko juzu'i ko wani kaza ko wani kaza suka ce amma can da yace waya juzu wal qira'atu ja'izatun qira'atuha ja'izatun karatunta ya halarta suka ce sai dai a zo a je mata a gaba haka ta tsaya ta karanta ko kuma a rafe mata tana kallo tana karantawa amma ta dauka da hannunta ba zai dauka ba saboda mene manzon Allah a cikin hadisin Abu bin Hazm wanda hadisi ne kusan mutawatiri an san shi a lokacin manzon Allah har lokacin sahabbai shi yasa wasu sukan ce hadisin bai da istinadi bara kaman a yanzu ne kowa ya san cewa shi shugaban kasar mu Buhari ne ko baka da bukatun ka ce waye ga ya maka cewa Buhari ne to irin wannan wasika haka ta yada a lokacin manzon Allah manzon Allah daga ciki ya rubuta rushe wa la yabdal qur'an illa tahir kada wanda ya shafi alqur'ani shine to malamai suka ce to ai ai illa tahirun tahirun tilab suke ne to suka ce a tahir wudu to da wannan ne malamai suka ce to mace mai haila ba za ta dauki alqur'ani ba saboda wancan wasiƙan da manzon Allah ya rubuta ma Amr bin Hadid Allah shi ke miki are abin da ya shafi tarbiyya ta musulunci qur'ani bamu da abin da ya kai shi mace mai haila ce hakuri na kwanci haila ta da dauki alqur'ani shi yafi gaskiya ولا دخول المسجد مace mai haila ba za ta shiga masallaci ba amma nan hatta malamanmu na malikiya suka ƙara bayani suka ce ta shiga cikin zauna ne bai halarta ba amma wani dalili ya kawo za ta shiga ta wuce ta cikin masallaci ta iya wucewa ko ku wani abu za ta dauko a masallacin ta shiga ta dauko saboda wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci yana itikafi sai ya ce ma ummu salma ta miƙo mishi wani abu sai ta ce ai tana haila yace ai hannunki ba shi ke haila ba ma'ana dai ya ba ta dama ta shigo ta kawo mishi abin da yace ta dauko mishi amma gauna a cikin masallaci suka ce ba za ta yi ba dalilin ku shine hadisin ummu Atiyya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma take cewa manzon Allah ya umarce mu zuwa idi mu fita da mata dukkan su hatta ma abota haila mu fita da su sai ce amma ba ta haila sun yi sanci gurin sallan kaga min babu aula masallaci tunda aka ce cikin misanci musalla gurin da ake sallah kaga a ce min babu aula a ce musu shigo cikin masalla kar su shigo cikin masallaci wannan shine dalilin gaskiya Allahu ta'ala ya rawa sai ce wala yin lil zawji ha farja bi alatta da mijinta ya shafi farjinta ma'ana ya sadu da ita wannan ayat alqur'ani ya fada yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa atabulun nisaa fil mahid ana tambayan ka game da al'amuran haila kace musu kazanta ci ni san cumata a lokacin haila wasu malaman suka ce azan din nan yana koma zuwa ga jinin hailan ne ko ko yana koma zuwa ga inda hailan yake fitowa ne malaman suka ce duka wannan shine magana mafi yunganci duka kawai duk lokacin da mutum yake saduwa da matan shi lokacin da yala to bai kubuta daga cututtuka ba kuma yayi haramun hatta ma sai yayi kafara kafarar shi ne sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari haka manzon Allah ya bada hukunci akan shi sallallahu alaihi wasallam wala baina surrataha wa rukubataiha haka nan ma ba zai taba tsakanin cibinta da gwiwanta ba wannan hadisi ne kai tsaye daga Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umurtar mu lokacin da muke cikin haila mu daura zani tsakanin cibinmu da gwiwanmu sai rungume mu ana haila sai rungume mu a lokacin kuma mu muna haila malamai suka ce to kaga ashe manzo Allah yana hana mu'amala da cikin mace tsakanin cibinki da guyar ta hali haiduha lokacin da take cikin haila hatta tafsila hatta ta wanka shi ma nan wasu malaman suna ganin cewa duk lokacin da hailan ta ya dauki ta samu dama ta je ta wanke jinin ki a lura ka zo mijinta ya sadu da ita wasu malaman suka ce a ai sai ta yi wanka dalilin su ko shine ayat alqur'ani take cewa ma'abuta haida su zauna tsawon mene qur'i uku salatatu qur'i Aisha sai ta fassara me ake yi da alqur'ani da tace al-atahar shine tsarki wasu malaman kuma suka ce al-atahar ai alqur'an nan shine al-hayd haila to mu malaman na malikiya sun tafi a fahimtar cewa alqur'an nan al-atahar ne tsarki ne sai suka ce to zai halasta ga mutum cewa matan shi har sai ta yi tsarki wa'annan su ne a takaici abubuwan da bai halarta ga mai haila amma akwai abu guda daya da malam bai kawo ba shine bai halarta ka saki matanka a lokacin da suke cikin haila har sai kai tsarki in kai sakin yayi amma dole ka dawo da ita in ba saki uku ba ne in sakin bai kai na uku ba wannan shine abin da manzon Allah ya ba Abdullahi dan Umar umarni ya ba Umar umarni da ya ba wa Abdullahi dan Umar umarni akan haka saboda Abdullahi dan Umar ya saki matan shi na cikin haila Umar abin ya yi mishi zafi yazo yake ga manzo Allah Abdullahi ya ci matan shi na cikin haila yace murhu fa yurajiha kuma ce shi dawo da ita wasu malaman suka ce ai to ba za a kirga da shi tunda shi sakin magani ba amma Abdullahi da shi karan kanshi yace an kirga shi da wannan sakin ma'ana wannan sakin an kirga da shi ma'ana duk wanda ya saki matan shi na cikin haila uban shi shine ya dawo da ita sannan kuma wannan sakin ya yi wallahu ta'ala ala wa ala amma to mace da take haila tana da ciki fa malamai duka sun ciki fa ya halarta a ciki kan tana cikin haila saboda ita iddanta da haihuwa ne wa ulati ahmalin ajalahunna an yada'a hamlahunna babu ta ciki ajalun shi shine su haifar da abin da ke cikin cikin shi shi yasa malamai suka ce to mace mai haila in tana da ciki ya halarta mijin da ya ciki ta kuma ba za a ci da ta mishi ya dawo da ita ba wallahu ta'ala ala wa alam kuma ina tunanin za mu ga anan sai mu tashi mu fasko wa alaikum salam na mini a cikin askari ya kawo cewa da a yanzu mace tana da ciki sai miji aka kawo mata labarin cewa mijinta ya mutu kafin mutuwan nan sai ta yi mace ta gama idda ma'ana dajin mutuwan mijin nata sai ya sa har ta yi ta gama idda an jima ma ya daura mata aure kafin a rufe shi wannan shine maganan mafi inganci shine kuma abin da tunda saboda menene ita iddanta da haihuwa take ta kuma haihu din kenan kawai Allahu ta'ala ala wa alaikum salam idan ka haila
a cikin hadin masallaci sai zama ga kana cikin shara cikin tsarane kuma kai kana al'ada
in mace ita ce haduman masallaci sannan kuma haila ya zo mata ta samu dama ta zo ta share amma ta koma gida amma kar ta zauna a ciki saboda ta shiga cikin waɗanda lalura ke kai su cikin masallaci ba da niyyar zama ba amma ta zo ta zauna ta sauraro wa'azi a cikin masallaci ba za ta zauna ba ko sai karatu sai dai ta fita waje sai na saurare a cikin daga can Allahu ta'ala ya tunanin shi ke rago
na
shi ma ai wannan yana da ɗan saɓani daga saboda kirista na taɓa ƙur'ani ko zai taɓa ƙur'ani yau malamai sun gani cewa ba za a ba ki yasa Qur'ani ya karanta ba amma wasu malamai suna ganin za a ba ki yasa Qur'ani ya karanta in ana raja'an musulunta shi saboda mene sai na Umar kafin ya musulunta ya tabbata cewa ya zo ya karanta surat Taha da surat Maryam a hannun dan uwan shi kafin ya musulunta ko wannan da wannan ne wasu malamai suke ganin ya halarta wanda suke ganin ba zai halarta ba can wasiƙar na amrubin hadin Allah ya matsa alqur'ana illa bahirun nan suka ce bahirul islam amma ba a raja'an musulunkan shi gaba daya duna ba iya wulakanta alqur'ani to ba a bashi dama ya dauka amma ana da tunanin in ya karanta zai ga irin mu'jizan da ke cikin alqur'ani sai a bashi dama ya karanta inda ana sa ran yi musulunta. Allahu ta'ala wa ina tunanin shi ke da ko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.